بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليات تبت الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤول مجلس من البركة مسلاة وشيخ الإسلام ابن تيمية يكي انقرين أواكي وسدى بايفاس أيو a sha yau muna 17 ga watan Jumadal Ula, hijira annabi tana 1447, wanda shi ya daidai da 8 ga watan 11 miladiya 2025. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin wato Amdatul Ahkam, muna satin da ya wuce mun fara karatu a cikin babin da yake magana yadda ya kamata musulmi ya shiga cikin banɗaki. Muna ƙarƙashin wannan babu, annabi ya koya mana cewa annabi in zai shiga banɗaki da kansa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, wanda wannan tsari ne da bawan zai tsare kansa daga farmaki na shaitanu maza ko mata. Kuma mun faɗa daga cikin ladabin shigan banɗakin, ana son mutum ya fara sa ƙafarsa ta hagu, idan zai fito kuma ya fara fitowa da ƙafa ta dama. Yana daga cikin ladabai ba a son a yi magana a cikin banɗaki, idan ba abin da ya zama lalura ta gaske ba, ba a yin magana a banɗaki, ba a cewa komai. Don haka ne ya sa ma idan annabi ya fito daga banɗakin, saboda annabi koyaushe a cikin zikiri yake, amma abin daiki baya cewa komai. Yana fitowa daga ban daiki sai ya ce ghufrana, Allah ka gafarta min shirin da na yi abin daiki ba na zikirinka, duk abin da na taƙaita na ibada ba. Yana daga cikin abin da ake so kuma ladabai na ban daiki, cewa ba a son ya zama cewa mutum ya zubar da ruwa tafasasshe a ƙasa. Wannan yana jawo ya zama shaiɗanin da suke ban daiki sukan yi fushi, musamman a ce an kwara a kansu ko a ‘ya’yansu ko wani abu na iyalinsu. To idan aka yi rashin sa'a sai su yi fushi su huce a kan wanda ya musu wannan. To ko da wani abu ne na lalura, an fi son a bar ruwan sai ya huce ko kuma a sirka shi da wani abu. Wannan a ja hankali na mata da yawa, irin wannan zubar da ruwa a rariya da tafasa, wannan duk shari'a ta hana mutum ne. So a cikin wato ladaban da manzo Allah ya koya mana wajen shiga banɗaki, manzo Allah ya ce idan mutum ya shiga banɗaki zai kama ruwa ko zai tsugulo, kada ya fuskanci alƙibla, kar kuma ya bata baya. Yana a wajen gine-ginen banɗaki wannan mu sai mu lura yadda za a ajiye mana sitin da mutum zai zauna, kar a ajiye ma ta inda zai dinga kallon alƙibla ko ya bata baya. Kamar yadda nake dinnan, ko a bata baya ko a kalle ta, mutum lallai ya canja yanayin wato abin banɗakin nasa. Abu Ayyub al-Ansari wancan satin muka ji yana cewa annabi ya hana mu kalla al-qibla da fitsari ko tsuguno ko mu bata baya. Yace sai muka je ƙasar Sham, yaƙi ya kai mu Sham, sai muka tadda su suna gina banɗakuna, sai suka sa al-qibla wato abin tsugunan banɗakin su yana kallon alƙibla. Ya ce to ba yadda za mu, sai riga sun gina gayansu haka. Ya ce in muka shiga sai mu karkace, sai mu nemi gafarar Allah, mukun mu zauna direct muna kallon alƙibla ko muna ba ta baya, ce sai mu ɗan karkace tunda yanayin abin zaman haka aka sa shi. Ce sai mu karkace sai mu yi istighfari kuma da mun fito, saboda mun kalla alƙibla ko mun ba ta baya. A yau hadisin da za mu tashi ƙarin bayani ne dai akan irin zama a cikin banɗaki. Hadisi na 13 al-hadithu 13 hadisi na goma ya ba littafin ne wannan ta sine alezi ha okay arfeki wadan nagara ana turusu ana abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala hadisi na goma sha uku babban sahabi ne ya ruwaito abdullah dan sayyidina umar dan khattab قال شي yake cewa raqitu yawman ala bait hafsa yace wata rana na haukar rufin dakin nana hafsa nana hafsa yasit hafsa bint umar shi kuma abdullah da umar yasace kuma mata manzon Allah ce kuma yadda muka fada nan ita ce mata ta hudu da annabi aure yace wata rana na haukar rufin dakin nana Hafsa yuwa ya hauje wani gyara ko makamancin haka yace faraitun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilan al-sham mustadbir al-ka'ba yace sai na hango manzo Allah yana cikin bandaki yana biyan bukatar sa ko na fitsarai ko makamancin haka yana kallon baitul maqdis shine sham al-masjid al-aqsa wanda Allah yake magana masallaci mai nisa na Qudus nan yasa gabas ya sanya fuskar sa mustadbir al-ka'ba ya bawa ka'ba baya ya bawa ka'ba baya kabar a ce yanzu kaga hanyar ka'ba kenan to annabi yana kallon baitul maqdis al-qibla kuma tana bayan sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga biya bukatar sa haka Imam al-Bukhari ya kawo hadisin da Imam Muslim shi Abdullahi dan Umar sunansa kenan Abdullahi dan Umar dan Khattab dan Nufay da Quraysh ne daga kabilar al-Adaw a rana ɗaya suka musulunta da babansa ranar da Sayyidina Umar ya musulunta a ranar shi ma ɗan sa ya musulunta da Annabi ya hijira ya koma Madina shi ma ya hijira ya koma Madina shekarar da za a yi yaƙin Uhud na yaƙin Badar ya zo ya nemi annabi ya sa shi ya ce kai yaro baka kai lokacin da za ka fita yaƙi ba za a baka mutane su haka bai yaƙin Badar shekara ta kewayo aka yi yaƙin Uhud shi ma dai shekarunsa ba su kai ba su haka annabi bai ba shi dama ya fita yaƙin Badar da yaƙin Uhud amma da aka zo yaƙin Khandaq bayan shekara guda kenan ya kai shekarun da zai iya daukan wato makami ya yaki abokan gaba annabi ya ce to yazo da shi zai annabi ya ce mutumin girke wata rana wato ana magana ta Abdullahi dan Umar a gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce ni'mal abdu Abdullah law kana yaqumu min al-layl ya ce Abdullahi mutumin girke Abdullahi dan Umar mutumin girke ne ina ma yana yin qiyamul layl na kirkin nasu sai ya ƙaru Abdullahi dan Umar ce tun daga ranar ban sake sakaci da kiyamul layl ba annabi ya ce ni mutumin kirki amma ina ma ina kiyamul layl kirkin nasu sai ya ƙaru yace daga ranar ban sake sakaci da kiyamul layl ba mafarki yayi sai je ga nama annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci da asuba yakan kalli sahabbai ce waye mafarki a cikin sai su faɗa masa annabi ya fassara to shi Abdullahi dan Umar yana yaro ya yi farkin sai je ga yayinsa nana Hafsa sai take ga wa annabi sai annabi ya fassara gari ya an dauke shi gadan gadan yace yana mu farki an dauke shi gadan gadan an nufa da shi cikin wutar jahannama za a kai wutar jahannama to a hanya ba kai ga jahannama ba sai aka kwace shi ya sauko sai ya dawo ito wani gida kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai mutumin kirki ne Abdullahi ina ma yana kiyamul layl kirkin nasu sai ya ƙaru ana kaga Allah ya kwato da shi saboda kirkin sa Allah ya kwato da shi daga cikin bazashi ta ba shi annabi yake nuna masa ta hanya da zai ƙara ya zama mutumin kirki cewa ina ma yana kiyamul layl mutumin kirki ne a cikin sabon annabi yana da cikin wato sabban da suke ɗabbaka sunnar annabi duk abin da ya ga annabi ya yi sai ya yi wata rana bayan annabi ya yi wafati sun tafi Makka za su yi umara ko aikin hajji. Ana kan hanya, kamar kai ne kana kan titi, kwalta. Kawai ana zuwa wani waje sai aka ga ya gangara cikin kwazazzabo, sai ya kewaya ta bayan wata bisha, sannan ya dawo kan titi. Wanda suke tare da shi suke mamaki, ya ana bin a kan hanya daidai ko ku koma wajen gargada? Sai ya ce, wata rana mun fito da Annabi za mu je Makka. Muna zuwa nan sai na ga Annabi ya gangara, ya kewayo ta bayan kan bishiyar nan sannan ya dawo hanya Makka. Kisa ne ma nai. Shi kenan bin sunna. Kawai Annabi ya ga ya taɓa yin shi ma sai yi. Ana zuwa wajen shi ma sai yi. Yana cikin wato sahabbai masu falala ƙwarai da gaske. Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijira yake cewa sai Sayyidina Abdullahi dan Umar ya saura, ana ya zauna yana da rai bayan Annabi ya yi wafati sai da yin shekara 60 a duniya. Bayan Annabi ya yi wafati sai da yin shekara 60 yana yaɗa sunna. Mutane suna ta zuwa wajensa suna koyon ilimi. Yana ƙoƙarin duk sanda zai ba da fatawa, yana ƙoƙarin ya faɗe ta daidai. Duk abin da zai yana da tsitsitsi baya gaggawa ya faɗi abin da yake na kuskure. Ya rasu a garin Makka a shekara ta 73 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi ya rawaito mana hadisi yake cewa ya hau kan rufin ɗakin Nana Hafsa. Ita kuma Nana Hafsa ita ma Asir na Umar ce. Yar Abdullahi da muka faɗi labarinsa. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta 3 daga hijira bayan mijinta ya mutu. Lokacin da aka yi yakin Uhud an sassare shi. Haka an dawo gida ana yi masa magani, to sarar da aka yi masa sai zamo shine sanadiyyar ajalin rasuwarsa. To da ta gama ta kaba, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aure ta, tana daga cikin ɗaya daga cikin matayen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tana da wato fahimtar karatu, in ta faɗi ra'ayinta yana yin daidai, yana wato dacewa da abin da Allah yake so. Zala ya rasu ya yadda da ita, lokacin da Annabi ya bar duniya yana wato cike da yadda da ita. Zala sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun wani abu ya sake ta. Ka san mata an ce an sake su musamman sake ɗa, mace ta zauna a gidan mijinta kar ta fita. Indai saki ɗaya ne ko saki biyu an hana mata su, ba kamar yadda matanmu suke ba, an sake ta ta zo ta tattara kayanta ta tafi gida, har a zuwa ɗebi kaya ma ba haka ake yi ba. Allah ya ce wa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Allah da ya kawo zancen saki ya ce, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah wattaqu Allah rabbakum. Sai yace la tukhrijuhunna, idan za ku saki, Allah ya ce ku saki mace lokacin da za ta fara kirgar iddar ta daidai, mana bayan ta gama al'adarta kafin mutun ya kusance ta, to yana son ya sake ta sai ya ce mata saki da in yi mata saki ɗayan nan, Allah ya ce to kar ku kore su kuma daga gida. La tukhrijuhunna, kar ku ce ta tafi gidansu ka kore ta. Su ma kuma wala ya kharujina, kada mijin ke ce ya sake ki ce kin tattara ina kina kin fita. In dai saki ɗaya ne, saki ɗaya saki biyu ba a fita. A gidan ake son ki zauna ki idda. An gane? Sai ce illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Sai dai idan tana yin abin da yake na rashin kirki. An sake ta tana zauna a gidan amma tana zagin ka ko tana zagin iyayenka. Tana yin abin rashin kirki sai a ce ta tafi gidansu. Amma in ba wani abu take na rashin kirki ba, Allah ya hana kai ka kore ta. Allah ya hana ta ita ta fita. Dawa kamata a kiyaye. Dan an saki mace ba ce ake ta fita, saki ɗaya saki biyu ba a san ta fita. Allah cewa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra. Me yiwa a zaman da take na idda a gidan, me yiwa Allah ya kawo abin da za a yi sulhu. Mutarai zai ba ta abinci kuma dole, ita ma kuma za ta dafa ta ba miji. Da yanzu matarsa ce, duk da ya sake ta, ba ta gama idda ba matarsa ce. za ta dauko abinci ta dafa ta kawo masa yadda take yi za ta kawo ta ci gaba da kulliyarta kuma me wa ta kulliya wata ne ya huce da zarar ne da yace ya dawo da ita ko kuma ta yi kulliya ta kawo abinci ya ci ce ke ke biki san abin ya dau ya kusance ta ma'ana ya dawo da ita shikenan me zaman gidan akwai hikima Allah ya ce la tadri la anna Allah yahdithu ba'da dhalika to ita ma annabi ya saki ta wata tana gida sai aka turo mala'ika jibril sai Allah ya ce a ga masa a ga manzon Allah yana Allah yana umurtarsa ya mai da Hafsa Allah ya ce na na Hafsa da umarnin Allah ta dawo da ita sai Allah ya ce fa innaha qawwamatun sawwama Allah ya bata wani title masu kyau guda biyu yace domin wato tana yawan kiyamul layli kuma tana yawan azumin nafila a dawo da ita mutune ya kirkice inji Allah Allah ya turo mala'ika ga annabi cewa a dawo da ita Allah ne ya bi kunta kun ga mato mutane masu daraja sai Allah ya faɗi wani abubuwa halaye masu kyau mata su dinga sufuntuwa da su yawancin matan mu ba sa kiyamul layli ita ga mace ta tashi kiyamul layla ta samu larabari za a mata kishiya sai ta fara kiyamul layla dan kar kishiya ta amma ba ka ba da wuya ko dai za a mata kishiya ko kuma ba ta da miji tana neman miji to za ta tsaya ta ci kiyamul layla ta azumin alhamis da juma adalar da alhamis amma mace ta lafiya ne ba wani magana ba da wuya sallah asuba ba sai kai ta fama tashe ta ka tashe ta ka tashe ta kun ga Allah ya turo a yabi matan manzo Allah cewa tana yawan azumin nafila tana yawan kiyamul layli saboda haka mata su dinga kiyamul layli domin Allah ya yaba mu tana da daraja ta mutu Allah ya yarda da ita a cikin watan Juma'adul Ula irin wannan watan da muke ciki Juma'adul Ula shekara ta 41 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abdullahi dan Umar yace na hau kan rufin ɗakin Nana Hafsa sai na gano manzo Allah sallam ya qadi hajatahu yana biyan buƙatarsa ta tsuguno ko ta fitsari mustaqbilan al-sham ya fuskanci baitul maqdis musan masallatai nan guda uku sune masu daraja masallacin da Allah ya fara sa aka gafa shi a duniya shine na wato makka ka'aba sai annabi aka tambaye shi sai wanne sai ya ce sai na baitul maqdis shine na sham wanda yanzu yahuda suka kwace daga hannun filistina aka tambaye annabi me tsakanin tazarar ginin ka'aba da kuma baitul maqdis annabi ya ce shekara 500 da sai da aka gina ka'aba da shekara 500 sannan aka gina baitul maqdis to sai kuma masallaci na uku shine na madina masallacin manzo Allah wayannan masallatai guda uku sune manzo Allah ya ce la tushaddu rihal illa ila thalath masajid babu wasu masallaci da zakai daura himma ka biya ticket ka ce zan je masallaci ka za dan yi sallah wanda dole ne sai ka je ka dauki wannan niyyar sai masallatan nan guda uku masallaci mai alfarma na Makka da masallacin Annabi da kuma da Baitul Maqdis kuma salloli a cikin su suna da fifiku suna da daraja Zala sallam ya ce salatun fi masjidi kai sallah a masallaci na masallacin Madina kenan ya fi kai sallah a wani masallacin daban da lada da daraja dubu idan kai sallah az-zahr masallacin Annabi sai kai irin ta dubu anan wannan za ta yi da guda daidai za ta yi daya za ta yi daidai da ta masallacin manzala manzala ce lal masjid al-haram sai masallacin mai alfarma na Makka shi kuma sallah ɗaya a masallacin Makka yana daidai da sallah 100,000 a wani masallacin 100,000 in kai sallah a cikin Ka'aba sai kai 100,000 a nan sannan za ta kawo ta sannan sai annabi ce shi kuma sallah a masallacin Qudus Baitul Maqdis shi kuma sai kai guda 500 a wani masallacin sannan za ta yi daidai da wancan kun ga matsalolinsu kenan wanda ya fi daraja shi ne na Makka da lada wanda yake bin bayan sa sai na masallacin manzo Allah na uku shine baitul maqdis to yawanci an je na makka an je na madina na qudus ne dai musulmi har yanzu babu dama yahuda sun kwaci ba a zuwa a samu wannan ladan masallacin annabawa kenan annabawa dewa dewa duk annan suka yi suka rayu baitul maqdis muna roƙon Allah ya dawo mana da shi hannun musulmi to kowa masu zuwa Makka da Madina su daina sakaci da sallah a masallacin Annabi. Wani zaka ga wai sai zauna a gida. Musamman sallar Azhar da Al-Asr sai su yi a gida. Ya gaji wai rana zai dawo sai ga wani sai Magariba da Isha da Asuba yake a masallaci mai alfarma. Sai amma Azhar saboda bacci, Al-Asr saboda rana. Dai sai mutum ya yi a hotel. Kai da ka biya maƙudan kuɗi ka tafi. Ranar mai titi za ta zai karkata. Baccin mai za ka yi. Baccin ma ba sai kai a haramun ba. Ku ji dai 100,000 a Makka, 1,000 a Madina. Don me yasa za ka yi sallah a cikin otal? A inda ka biya miliyoyin nan ka tsaya ka daddaje. Kuma ga shi sallar bayan ka zauna ma kaɗai. A masallaci kana kallon Ka'aba shi ma lada ne baka komai kawai kallon ta kake lada ake rubuta ballanta na ga tawafi ga karatun Qur'ani baccin ma an kai lada za a rubuta a cikin masallaci saboda haka a daina sakaci wanda Allah ya bashi dama ya je ya san kawai ka abin da ya kawo shi okay tsaya yi amfani da damarsa ga shi wajen amsa addu'a ka tattal in kai addu'a guraren nan guda biyu waje ne na amsa addu'a akwai inda Annabi sai da ya rantse ma yace in dai ka roki Allah wajen wallahi Allah sai ya amsa ma a cikin Ka'aba ko wani waje multazam akwai gurare kamar guda 5-6-7 in dai ka roka sai an baka ita maka haka take daina kunjige kudinka taddusu je kaka bayar mana manta a cikin ɗaliban da muke bita ko wannan da yake irin da yake cewa irin ɗan kamashu ake cewa su ne idan za ka tsora tumaki zuwa Lagos su za su baka motar da za ka yi haka ya tara kuɗin shi ba rawaccen da aka biya miliyan 4 ɗin nan dan kuɗin da ya tara kenan iya jarinsa kenan sai bai biya kuma sai wasu suke ziga shi kai ya za a yi jarinka kenan Allah ya haɗa ma shi kuma ka kwashe gabaki ɗaya dan da ya kwashe miliyan 4 da waye da waye ya ce ko 100,000 babu kuma a nemi gida da waje ya za ka kwashe jarinka ka tafi ba za ka lafi muna bita mun gama ya fito yake tambaya ta ai kaji in shi damuwarsa ba shi da jarin na ce dan me kai Allah ne ya ce ka je ya ce Allah ya kira ni yake sani amsa kira din bai sani ba ko shekara mai zuwa zai samu dama a ce to ka san abin da za ka yi Allahn da ka ga saboda shi ka soke faralin to ita gaya masa tuni sannan in ka je ko guri kaza ka gaya Allah ya jari na fa na ɗiba na bawa don zo soke abin da ka ce na amsa abin da ka kira wani da shi ni ma ka amsa min abin da nake bukata kai na ce sai ka jero tambayoyin na ya yi kaza kaza ka gaya masa gurare kusan guda 5 ko 6 ko da madinan da maka ya yi ta yi sai ga shi mun haɗu da shi tun da ya rani bin na ma manta ni da shi ba da aka biya miliyan 8 da 100 wani abubuwa sai ga shi a wajen bita ya sake ce malam ka gane ne sai Allah ban gane abubuwa nan da yawa ce ni ne wanda na zo na ce ma na kwashe jari na kaji na ce masha Allah bana ma za ka koma ya ce ai da ni da babata da matata na biya musu miliyan 8 da kaza na ce to ya ake jarin ya dawo ne ya ce ai yanzu malam ina da motoci 10 ma na wani kaina da kamashin nake shekara ɗaya yanzu Allah ya bani ya ce tunda na dawo Allah yake kawo mu aiki har na zama cewa na tare da na siye mota daya ba ai wata biyu ba na sake siyan daya ba ai wata uku ba ne yace yanzu guda 10 ce yace mallam gaskiya ka ga mu kuma gaskiya ne abinda annabi yace an waje gaskiya ana amsa ba yace ina dawowa yace yanzu ina waje bitan nan ba kudi ne suke ta shigowa nace to sai ka gode Allah yace ai shine nake son tafin gode masa na biyawa matata nace ka je ka ka yace zan tambayo kuma wasu motocin shi yanzu abin da zai je yi to Makka tana da wannan ko me ka tambaya wallahi sai amma wallahi in dai ba laifi ka tambayo ba amma in dai a bukata ce a cikin Ka'aba to Allah zai ba ai ya ce ka zo ka kashe kudin ka ka taho shi kuma yanzu ba zai ci zarta ka ba ba zai kyale ka haka ba ka roƙa ka gani da yawa wato misalai akan kanmu da abokanmu saboda haka ba wajen wasa bane ga samun aljanna nan da nan banda bukatu na duniya aljanna kai tsaye hadisi mai daɗi da manzo Allah ya ce tabi'u bainal hajj wal umra manzo Allah ya ce ku dinga yawan bibiyar yin hajji da umara akai-akai akai-akai duk shekara ka samu dama ka biya hajji a shekara in kana da dama ka je umara su biyu su da ka je ka samu dama ka ƙara koma manzo Allah ya ce saboda bibiyar yin hajji da umara akai-akai yana zazzage wa mutum zunubi yana zazzage talauci kamar yadda makeri yake zazzage datti daga cikin ƙarfe idan aka sa rodi ko mai ƙarfe a cikin wuta ana dukansa ba ga wani abu yana fita to annabi ya ce haka bibiya hajji da umra yake zazzage ma talauci daga jikinka yana korarsa yana zazzage ma zunubi kaga ba abu da za ka yi wa kanka wani sai ya ce ba zai iya bunnan rinjarinsa ba dukkan na tunawa da wani bawan Allah da ciki ɗan Sudan ya kai shekara 70 yana ta son ya je aikin hajji Allah bai ba shi dama da yake ya kai shekara 70 kare mutu bai je ba kuma bai samu kuɗin da zai sai ya daga gidansa ya daga ya siyar ya kama wa iyalinsa na haya ya biya ya tafi hajji gidansa ya siyar ya koma na haya ya biya hajji ya je hajji to da yake Allah innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah wato yana godewa wanda yayi masa abin da yake so sai shi ma Allah ya birge shi kawai yana zaune yana addu'a yayi dawa musu a bakin Ka'aba yana zaune yana kallon Ka'aba sai wani daga cikin yan Saudiya ya zo gaishe shi suka gaisa suna hira suna ya ce baba daga ina haka ya ce aini ɗan Sudan daga Sudan aina a Sudan ya fiye ne su masha Allah yanzu aikin hajji da mutum da tsada ya ke suka tattauna dai ya ce wallahi to ai kaza dai kaza na biya masha Allah ya ce ashe babu kai mai kuɗi ne ya ce a ni ba mai kuɗi ni hasali ma na daɗe ina ta roƙon Allah na zubi can wuce ne na sayar da gidana ya ce kai me sai na sayar da gidana gidana na sayar na zo na biya don yanzu Allah ya daɗe ne ya yafe min kafin mu kawai mutumin nan sai bashi da kuka shi wanda yake tambaya gidanka ya yi ci gidi to sai ake sa'a wato mawadaci ne wadata ta gaske gama an kaga wani dunkuli da ya bashi sai ya shi gidansa su goma kudin hajjin nasu su goma nan kai bashi su goma abin da ya bashi yanzu nan ba Allah ne ya turo shi ba me ba mutum bane mala'ika ne ɗaya daga cikin rundunonin Allah ne Allah ya turo bashi yanzu ka ga wannan ka ce ya daina zuwa Makka a ba zai daina ai ya samu hanya kenan duk wanda ya samu dama iji karka ji tsadar kuɗin in ka je ka roƙa wallahi zai ba zai dawo ma da ninkin bane duk wanda ya ji za ka ga in dai ya bi guraren da ake yi ya gaya wa Allah to Allah ba zai kyale shi ka dinga zuwa ki saboda wajen cikin ka abin nan wajen amsa addu'a wannan filin wajen amsa addu'a duk abin da ka roƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah a filin Ka'aba kafirai sai Abu Jahal suka dauko kazantar dabba suka zo suka dora a wuyansa har Aisha na Fatima ta je ta cire da ya tashi sai ya daga hannu ya yi gama sallah ya ce Allahumma alayka bi Abi Jahal wa'anda suke min wa'annan abu suna zaune suna ta dariya ce ya Allah na kawo karar Abu Jahal da Uqba dan Abu Mu'ayy da wane da wane da ya kama sunayen shi Abu Jahal sai ya miƙe tsaye haka ya ce wai ya yi mana addu'a a wajen da ake amsa da kansu suka faɗa ya roƙon mana ya yi mana addu'a mummuna a wajen da ake amsa to kuma duk wayannan da annabi ya faɗi sunansu duk sai da aka kai shi su a yakin Badar aka zuba su a rijiya kuma suna kafirai duk wanda annabi ya faɗi sunansa to idan kafiri ya yarda cewa wajen amsa addu'a ne ya kai musulmi da ka yarda din kun gane kaga ba wajen wasa ba ne kar ka je ka ce wai za ka dinga wani bacci a gida ko a hotel ko kana wani yawon shiga kasuwa a san haka suke su ɓata lokaci suna ta yawo a kasuwa saboda ya je ya ga ba irin garinsu ba ɓata lokaci ne tsaya ka yi abin da ya kai ka ka ba wa kanka haƙƙin da ya kamata ka roƙi ka fi kowa sanin abin da yake damun ka fi kowa sanin buƙatarka da za ka iya gaya wa Allah ka gaya masa kar amanta to abin da ya kawo shi ne Baitul Maqdis a san matsayinsa shi ma muna roƙon Allah ya ba mu damar mu kai masa ziyara mu je mu yi sallah wajen Allah ka karɓo mana shi daga wajen Yahudawa Abdullahi ɗan Umar ya ce sai na ga annabi yana fuskantar Baitul Maqdis shi ne Sham mustadbir al-Ka'ba ya ba wa Ka'ba baya idan muka ɗauki wannan hadisin muka haɗa shi da hadisin baya wanda muka yi satin da ya gabata na Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari ya ce manzo Allah ya hana mu fuskanci al-Qibla ko mu bata baya a wajen fitsari ko tsuguno to nan kuma gashi annabi an ce ya bata baya sai malamai suka ce bambanci abinda ake nufi idan a fili ne mutum zai fitsari ko zai tsuguno to an hana ya fuskanci al-Qibla ko ya bata baya in wajen da za a yi a fili ne amma suka ce idan gini ne kamar yadda muke ban ɗakuna ba laifi ka bata baya kamar yadda wannan inda Abdullahi ɗan Umar ya gano manzala cikin banɗaki kaga kenan wajen gini kenan to haka idan gini ne babu laifi ka iya ba wa al-Qibla baya amma ita ma ba ka fuskanci ta to haka duk wanda banɗakinsa yanzu ya san mutsuguninsa yana kallon al-Qibla to sai yadda zai gyara shi annabi ya hana ka fuskanci al-Qibla lokacin da kake tsuguni saboda me saboda girman al-Qibla an gane al-Qibla ana fuskanta ne dan sallah saboda ko da tana fuskanta al-Qibla to sai ka canja yadda Abu Ayyub al-Ansari ya ce mana sai su karkace karkace su nemi gafarar Allah to sai kai haka wannan hadisi yana koyar da mu abubuwa ɗaya daga ciki shine fa'idar da za mu ƙaru da shi shine ya halatta mutum ya hau kan rufin gidan wani ɗan uwansa in dai ba ya san hawa ɗin zai jawo matsala ba sannan hadisin yana fa'idantar da mu cewa idan akwai wata kalma wadda za a ji kunyar faɗarta to sai a yi mata alkunya domin Abdullahi ɗan Umar cewa ya naga annabi ya qadhi hajatahu yana biyan buƙatarsa maimakon ya ce yana fitsari ko yana tsuguno an gane sai ce yana biya wa kansa buƙata kaga kalma ce wadda take ɗauke da ma'anoni da yawa to a saya ta don girmama shi kansa annabin sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin yana koyar da mu ya halatta a bawa al-Qibla baya idan a banɗaki ne ginanne sannan ya halatta in ka san ɓangaren Baitul Maqdis shi in ka fuskance shi ma ba ne Baitul Maqdis shi ne Sham wanda shi ne wato wajen da musulmai suke kallon alƙibla a da. Da ita ce alƙiblar musulmai. Da kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koma Madina sai da ya zama cewa Baitul Maqdis ake kallo. To Annabi ya damu yana son ya jiyo dinga kallon Ka'aba. Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sai ya ce fa walli me ka fuskanci wato alqibla daga yau. Shine aka canja. Da ana kallon Baitul Maqdis sai aka mai da shi kuma aka juyo ake kallon wato Ka'aba. Saboda haka wannan hadisin ya koyar da mu wannan ladaba. Sai hadisi na gaba an Anas ibn hadisin rabi'a ashara hadisi na 14. An Anas ibn Malik an karbo daga Anas dan Malik. Annahu qala Anas dan Malik ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadkhulu al-khala. Annabi ya kasance yana shiga banɗaki. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'a. Yace da ni in Annabi zai shiga banɗaki da ni da wani yaro kusan tsarana tsaran samana shekara su. Amma tuna lokacin da Annabi ya zo Madina babar Anas dan Malik ta kawo Anas dan Malik wajen Annabi. Tace ya Rasulullah ga Anas yaro ne na kawo ma shi ya dinga ma hidima. Annabi ya daga hannu ya masa addu'a yace Allah ka bashi yaya masu albarka ka bashi dukiya Allah kuma ka azurta shi da aljanna. Anas yake ce mana na ga addu'o'in nan guda biyu sun tabbata saura ɗayan ɗayar ma ina ƙaunar ta tabbata. Wayanne ne bin? Annabi ya ce Allah ka Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna. Allah ka bashi dukiya mai yawa Allah ka bashi yaya masu yawa Allah ka shigar da shi aljanna. Yace domin Allah ya bani yaya da yawa. Yace banda yayan banda jikoki yaya na ciki sai da na binne mutum 125 banda jikoki kaga an bashi yaya. Yace sannan dukiyar da Allah ya ban nake kasuwanci da ita shine da biyu. Yace a Madina kaf gona ta ce kadai take yin wato dabino sau biyu a shekara ta kowa sau ɗaya take amma ni tawa sau biyu nake tsinkar dabino a shekara. Saboda ta nan ya samu kuɗi da yawa. Ya ce ina ƙaunar addu'ar ta uku ita ma ta tabbata. Allah ya Annabi ya ce wa adkhilhu aljanna. Allah ka sa shi a cikin aljanna. A sahabin Annabi ne sai da yi shekara 10 yana yi wa Annabi hidima. Duk inda Annabi za shi Anas yana dan fara da shi. Duk inda Annabi da ya zo ya shigo nan yana cire takalminsa Anas zai tattara su ya mafiya. In lokacin alwala yayi shi yake dauke da butar manzo Allah. Ba wai Annabi zai ba butar ba, a'a haka zai tsuguna yana zuba Annabi ruwa. Saboda haka yafi kowa iya koyar alwala irin ta Annabi. Shi zuba ruwan yake yana kallon yadda ake alwalar. Kullum kaga ko yafi kowa sanin yadda Annabi ke alwala. An fahimci magana. To yake cewa akwai wani yaro kamar ni shekarunmu ɗaya yace idan Annabi zai shiga ban ɗaki fa ahmilu ana ni nakan ɗauki butarsa wa gulamu da ni da wannan yaron shi kuma zai ɗauki zan ɗauki idawata ni zan ɗauki buta min ma'in ta ruwa shi kuma wa aina zace shi kuma zai ɗauko wata ƴar ƙaramar mashi. An gane ai. So fa yastanji bil ma idan ya gama abuyan buƙatar sa zan bashi wannan ruwan da shi yake yin tsarki sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan yaron yana ɗauke da ɗan ƙaramin mashi. Hikimarsa idan wajen da Annabi zai kama ruwa a fili ne ba ban ɗaki ba to ana kafa wannan mashin a ƙasa sai a ɗauki wani mayafi sai a ɗora a kai sai ya zama yawa Annabi sitira. In zai kama ruwa ba abin da zai gano shi ta gabansa. kun gane hikimar haka su suna tare da annabi koyaushe domin ba a san mutum ya danga fitsari a fili inda za wani ya to nan ya gano al'auran mutum annabi ya hana wannan hasali ma yana jawo azabar kabari inda lake fitsari a duk inda kaga dama to akwai matsala an gane saboda haka fayastanji bilma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ruwan yayi wato amfani da shi wajen tsarki kaga Anas ne yake ba mu labari cewa idan annabi zai fita bukata kamar yadda yake akwai wato ba kowa yake da bandaki ba a wancan lokacin in da su biya bukatar su jeji suke shiga kamar yadda muka san wasu karkarori musamman mutanen da suke kiwo kamar Fulani da suke da irin bukokin nan nasu za ka ga ba bandaki wato in da su bukatar su cikin jeji suke shiga so idan annabi zai shiga Anas da shi da wannan yaron suna tare da annabi Anas yana dauke da buta ta ruwa shi kuma wancan yana dauke da mashi idan annabi ya nuna da zai su kafa sai a yi sai a sa wani mayafi sai a kare haka sai annabi ya gama shi kuma Anas gashi da ruwa yace sai annabi ya amfani da ruwan wajen wato yin tsarki wannan hadisin Anas ne ya rawaito mana shi kuma hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wato yawa shi kamar yadda zo wato wata ruwaya ta ce Anas din ne yake dauke da shi mashin shi kuma wancan yaron ya dauki ruwan amma kuma menene dai ya tabbata ko ruwan ne ko butar ce ko kuma mashin da yara biyu ne suke tafi duk matasa kuma kamar yadda muka ce Anas yana dan shekara 10 kaga bai kai manzali na balaga ba shi ma wannan shekarar su da an fahimci magana wannan hadisin yana koyar da mu falalar Anas bin Malik domin ya zama hadimin manzon Allah idan aka ce mutum hadimin mutum ne koyaushe fa ana tare duk inda za a tafi to yadda ya dan farewa manzon Allah nan tun da annabi ya zo Madina har annabi ya wafati Anas ne dan aikinsa shine hadiminsa tun da ya zo Madina a ranar da ya shigo Madina babarsa ta kawo shi kuma bai rabu da annabi ba sai ranar da annabi ya wafaci don haka ranar da annabi ya wafaci Anas yake ce mana lokacin da manzo Allah ya shigo Madina Madina ta yi haske tas tangaran ce ranar da annabi ya wafaci sai Madina ta duhu didim saboda rasuwar manzo Allah sosai so bai rabu da annabi ba har sai da annabi ya wafaci kuma Anas da kansa yake cewa tunda na fara yau annabi hidima bai taɓa wato cewa na yi laifi ba idan ne wani abu bai taɓa cewa me isa ke a ko yi min faɗa kenan abinda yake yi daidai yake domin akwai kuskure annabi zai gyara masa an fahimci maganar to bawan Allah da ya zauna da annabi shekara 10 ya neman hidima yana ɗaukan takalmin annabi yana ɗaukan butar annabi annabi yakan aike shi annabi Hawwa sai yake masa ya Unais maimakon Anas yace ya kai dan Anas anan na shi ya aka yi aikin da nema sai yace ai an yi kaza ne annabi hajjin sai yake da wasa wannan Anas din ne fa wasu suke zage sa kowa a garin nan ya sani Anas din nan da kuke ji wanda annabi ya ma addu'a nan guda uku Allah ya bashi dukiya mai yawa bashi yaya ya kuma sa shi aljanna kuma wanda ya yi wa annabi shekara 10 yana hidima annabi bai taɓa cewa ya yi laifi ba kuma shi ne ba wasu suke zaginsa ta ina za a rabauta da zagin sahabin annabi annabi ya mutu yana yarda da shi yana cikin mutanen da annabi ya yarda da shi kuma yadda annabi Anas ya ɗan fare wa annabi har annabi ya bar duniya kuma bai taɓa yi masa laifi ba gaya mun ta inda an tashi ranar alƙiyama kuma ba sa tare da annabi kun gane maganar annan suna tare da annabi har annabi har ya bar duniya kuma annabi bai fushi da shi ba kaji kenan in ya tashi lahira suna tare almar'u ma'a man ahabba Anas hadimin manzo Allah yadda ake wa annabi hidima a duniya haka za a yi masa a lahira ko da dai dan aljanna baya aiki da ni da kai da shi da waye duk ba mu da wahala cikin aljanna mu ma ma'aikata za ka kawo mana amma za ka ga cewa akwai annabi ya ce akwai wanda suke kusa da shi a cikin aljanna ranar alkiyama yan fada sani yadda ake zama a masallacin annabi a dauki darasi akwai yi to aljanna ma kullun ana fada ranar to wani ma ba shi da damar ganin annabi kullun a aljanna mu annabi ya ce in kana son ka zama kana kusa da ni a fada ta ranar alkiyama ka dinga waye min salati waɗanda suka fi kusa da ni a fadata a cikin aljanna su ne waɗanda suka fi yawan yi min salati. Haka ka dace irin hidimar da su Anas suka yi, ai ba ƙaramar hidima ba ce. Anas babban bawa ne, sahabin manzon Allah ne, kuma ɗan aljanna ne. Ɗan addu'a annabi ba ta tafiya haka. Tunda annabi ya ce Allah ya shigar da shi aljanna, Anas yana aljanna. Ba dalilin da ya sa wani zai zage shi. Ba abin da ya yi na laifi, Allah ya ƙara yarda da shi. Sannan abin da yake ba laifi ba ne a nemi taimakon wani akan wasu abubuwa, don ga Anas ya haɗa kai da wani yaro sai mai wa annabi hidima. Sannan ya halatta don mutum ya yi bayan gari ko ya fitsari ya iya taƙaitawa ya yi tsarki da ruwa kawai ba sai ya sa hoge ko tushu ba. Sannan wannan hadisi yana koya mana cewa idan mutum yana da banɗaki ko ba shi da banɗaki, inda ya san dai dama a matsayinsa na mutum zai kama ruwa ko zai tsuguno, to ya dinga tanadar abin da za a yi wannan biyan bukata. Tun daga shi annabi yana da butarsa da ruwa ta musamman, da wannan mashin na musamman, domin idan bukata ta tashi a yi amfani da su. An gane? Don haka wannan hadisi yana nuna mana waɗannan abubuwa masu yawa wanda musulmi ya kamata ya zama cewa ya tanadi ruwa. Kar ka shiga banɗaki ya ce za ka yi fitsari kuma ba ruwa a wajen. Ka tanadi ruwan, domin in ka je ka yi fitsari ba abin da za ka yi, in ka sa ya ɗigo a wannan ka zo ka manta kuma ka yi alwala ka yi sallah, ka ga kana da matsala sallarka da ba ta yi ba. An gane ko? Wannan hadisin yana sake nuna mana cewa za ka iya ɗaukan yara zama su ne mai hidima ba laifi ba ne, kamar yadda annabi ke wato amfani da Anas da kuma wani makamancin su. Sauran mutane ka ce? Mutum uku. To, kuma wannan hadisin don yana da buƙatar a yi sharhi da yawa. Kafin mu yi addu'a, afwan na gosulo da ya tare mu, kamata ya yi sallah a nan shi sa. Mun cinye lokacin karatu satin da ya huce, muna jero abin da ya sa wato wani kunya aka ji, shi sa kujin na ta maimaita matan annabi da ‘ya’yansa kowa ya riƙe su. Malami ne guda aka zo aka yi mata tambaya kuma ya kasa, so an ji nauyi kuma mutane suna man kallon su haka. Wani abu ne da ya zama dole ne kowa ya haƙiƙe matan annabi, ‘ya’yan annabi ka san su daga wannan. Yanzu ‘ya’yanka goma duk ka san na ɗaya, ka san na biyu, ka san na uku, ka san ɗan uku, amma ba ka san na annabi ba. In kana da mata huɗu ka san wace ce ta ɗaya, wa ka fara aurowa, sannan shewa, sannan shewa, shewa. Da wani annabi ba za mu sani ba, sai dai mu ta cewa muna san annabi da baki, san tarihinsa ba. ‘Yan bal ɗin nan duk kuka da ce na Real Madrid ka san waye goalkeeper, waye wanda yake defend, waye yake overlapping, waye duk kun sani, number 7, 11 waye. Mutum 11 duk ka haddace su, kuma tun annabi ma 11 haddace su. Wace ce ta ɗaya, wace ce ta biyu, wace ce ta uku? Mun jero, wanzu waye zai kawo mana guda nawa muka faɗa? Guda nawa muka faɗa? Guda nawa? Bakwai. Za ka iya kawo mana su a jere? Za ka iya kawo mana a jere? To, ta ɗaya wace ce? Matan annabi 11 ne. Biyu sun mutu annabi yana da rai. Annabi ya rasu ya ba guda 9. To, dukkan gabakin ɗansu 11. Matarsa ta farko ya sunanta Nana Khadija. Bayan Nana Khadija ta rasu, Nana Khadija shekara nawa suke tare da annabi kafin ta rasu? Na faɗa shi ma. shekara nawa annabi ya zauna da ita? Shekara 25. Shekara a tsawon shekara 25 nan bai mata kishiya ba. Shekara 25. An fahimci magana? To bayan ta rasu sai ya auruwa kuma Saudatu bintu Zam'a, ita ce matarsa ta ce. Sannan sai annabi ya auruwa ce kuma Nana Aisha, ita ce matar annabi ta uku a jere. Ta ce ta uku a haka na ce. Wace ce matar annabi ta hudu? Kai ka ce za ka iya, kuma ya kabar abu a buɗe. Eh, na ce ta hudu nake tambaye ka. Nana Hafsa ita ce ta hudu. Ka gaji ko za ka ƙarasa? Za ka ƙarasa. An gane? Matar annabi ta biyar na nawa? Zainab bintu Khuzaima. Sai kun faɗa, saboda Zainab ɗin ta sa guda biyu ce. Zainab bintu Khuzaima ita ce ta biyar. To wace ce matar annabi ta shida? Ummu Salama, Hindu bintu Abi Umayya. Ummu Salama ita ce matar annabi ta shida. Wace ce matar annabi ta bakwai? Zainab bintu Jahsh. Masha Allah, tabarakallah. Haka mu anan muka tsada mu. Matan annabi bakwai ne, wanda muka faɗa a jere. Ta farko na Khadija, ta biyu na Sauda, ta uku na Aisha, ta huɗu na Hafsa, ta biyar na Zainab bintu Khuzaima, ta shida Ummu Salama, ta bakwai Zainab bintu Jahsh. Sau haka za mu ƙara ne, da ta takwas da tara. Matar annabi ta takwas da ya aura, sunanta Juwairiyya bintul Harith al-Mustabiqiyya. Juwairiyya ita ce muke cewa Zuwaira. Bahaushe sai ya ce Zuwaira, saboda larabcin ya mata tsawo. Juwairiyya bintul Harith al-Mustabiqiyya. Wasu za ka ji suna ce Mustabiqiyya, ai akwai gidajen da za ka ga akwai wata sunanta Mustabiqiyya ko? To ita ce wannan. Sunanta Juwairiyya bintul Harith al-Mustabiqiyya. Amma duk baka kawo wannan bai Juwairiyya ne. An ka manta Juwairiyya ka ce Zuwaira, wanda Bahaushe yake cewa Zuwaira. Ita ce matarsa ta takwas a jerin matan annabi. Matar annabi ta tara a jere ita ce Ramlatu bintu Abi Sufyan. Ramlatu bintu Abi Sufyan ana ce mata Ummul Masakin, saboda kawai tana raba abinci. Wato za ka ji, wato idan aka ce mutum ya samu tarbiya mai daɗi, abu ne mai daɗi. Kun ga ita wannan Ramla, Ramlatu bintu Abi Sufyan, mijinta sunansa Ubaidullah ibn Jahsh, yayan waccan Zainab bintu Jahsh matar annabi ta bakwai, wanta Ubaidullah ibn Jahsh. Ramlatu wannan ƴar Abu Sufyan ne, shugaban Makka. Abu Sufyan ibn Harb shi ne sarkin Makka. Ta fandare wa ubanta, ta fandare wa mahaifiyarta ta musulunta. Babanta bai musulunta ba, babata bata musulunta ba, wanta ko kuma ɗan uwanta Muawiya ibn Abi Sufyan duk bai musulunta. A lokacin ana gaba mai tsanani, Abu Sufyan ba ya san annabi. Hindu ba ta san annabi. Hindu ce ta sa aka shafa Sayyidina Hamza, aka ciro zuciyarsa. Babata ce, ana cikin wannan gaba kuma ita ta musulunta. Don kai da wurma ita ta musulunta, ta kyale addinin babanta, ta bar iyayenta. Lokacin da annabi ya aure ta da hikima, saboda musuluncinta mai ƙarfi ne. Saboda ana cutar da musulmai a garin Makka, sai manzo Allah ya ce su hijira zuwa Habasha, ƙasar Ethiopia. Ta yi hijira da ita da mijinta. Suna can garin da yake Allah yana da hikimarsa, shi mijinta da yaje garin Habashan, Habasha gari ne na Nasara, Kristoci. Yana yawo sai ya shiga cikin church. Wai sai ya ga irin addinin sai ya burge shi. Sai ya fita daga Musulunci, sai ya koma Kristanci. Sai ya bi Musulunci, ya koma Nasarananci. Sai ta ce, ba ni ba kai har abada. Kaga ya kasa janta. Yayyayi ta ce, ba ni ba kai, ta ƙaurace gidan da yake, ta rabu da shi. Haka ya zauna a garin, sai Allah ya kashe shi kuma a garin, kuma a kan Kiristanci. A'udhu billah. Annabi ya samu labari cewa ga abin da ya faru, Ubaydullah ibn Jahsh ya yi ridda, ya ma mutu. Kuma matarsa daman tunda ya wannan mata ce ba shi ba ita. Da ta gama wato abin da ake cewa idda ko takaba ko makamancin haka, sai Annabi ya tura jakada can Habasha, wajen sarkin Habasha, Annajashi, ya ce ya nema masa aurenta, shi yana son aure ta. Dan Allah ba huce mata wuce ba. Mijinta tana ji da shi, tana sansa, ya fita daga addini, ta ƙi shi kuma. Mutu ne da ta ƙi yayanta, saboda kafirci, kaga shi ma, shi ya fita cancanta ta ƙi ma. To Annabi dan ya share mata wayanta, sai ya ce, ajiye a ce, shi Annabi yana neman aurenta. Hubban wa karama ta amsa. Najashi shi kuma sarkin garin ya ce, ya ma'aikin Allah, na ɗauki nauyin, ni zan biya sadaki. Sai da ya ba da dirhami 4,000, wasu suka ce 40,000. A cikin matan Annabi ba da ta samu sadaki mai yawa irin ta. Aka yi mata 10 ta arziki, wannan jakadan wanda manzo Allah ya tura ya ɗauko ta ya dawo da ita Madina. Abu Sufyan a lokacin babanta da babarta suka samu labari cewa ƴarsu ta auri Annabi Muhammad. Suna kafirai suka ce, ta samu miji. Ta samu miji, ta dace da miji, kafirai ne ba? Suka ce, ta dace da miji. Abu Sufyan ya ce, sai ya je zai kai mata ma ziyara. Yana kafirin ya hau abin hawa ya taho Madina, saboda ya zo ya mata manna, ya sake tabbatar mata ta dace da miji. Da ya zo aka isar da shi, ƙwaƙwasa ƙofa ta buɗe masa, ta tare shi, ta rungume shi yadda dai Laraba suke, tunda babanta ne. Sai ya tafi zai zauna a kan shimfiɗa, sai ta nannaɗe shimfiɗa. Ya kika nan da ta ce, shimfiɗan mijina ce, shi manzon Allah ne, kai kuma kafiri ne, ya za ka hau kan shimfiɗar manzon Allah? Ba zai yiwu ba. Yace yanzu shi fadar da kike min, yace ce shi fa nabiyyun lahi, kai kuma aduwwun lahi, amma dai kai babana ne. Haka dai sai man wata shi fadar ya zauna, suka hirar su, sannan ya tafi. Ya kuma yi mata nasiha cewa ta yi biyayya kaza kaza, mijinta ne, tumin kirki. Don haka Abu Sufyan da ya koma ya gaya wa mahaifiyarta cewa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Amma dai sun ji daɗin auren, saboda shi Annabin Annabin Allah ne, kuma sun san wato ta dace da miji. To ita wannan, idan muka bi ɗaiɗaikun matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga cewa duk matar da Annabi ya aura da hikima, ba kamar yadda abokan gaba suke ɗaukar cewa wai Annabi ko san mata ne da shi, a kowace aka ɗauko ma za ka ji hikima, za ka ji dalili da hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aure. Yanzu wannan da aka yi ba kyautar mata ba, maimakon ta zama cewa ta fusata ma kenan, ta ƙi sauraron mijinta da ya fita daga musulunci, ta musulunta, ta ƙaurace wa mijinta saboda musulunci, ta fifita addininta, to sai ta zama shugaban musuluncin eh shugaban musuluncin gaba ɗaya ce shi yana yi ya ta kuma da kyauta haka take tara abinci saboda gidan mulki ce a gidan sarauta ta taso a gidan karamci ta taso ɗan manyan mutane ce ta faɗo wajen babban mutum kuma to haka kyauta shi ai talakawa kullun sai sun zo sun karba abinci a gidan ta ce ake ce mata ummul masakin uwar miskinai haka ake taruwa a gidanta tana bada abinci tana bada alawa tana bada kyauta ce da ita to sunanta Ramlatu binti Abi Sufyan ita ce mata ta tara daga cikin matan manzo Allah saura yanzu saura guda nawa saura guda so haka mun gane ta takwas ya sunanta Juwairiya bintul Harith ta tara Ramlatu binti Abi Sufyan wayannan sune mun jero mata tara kenan daga cikin matan manzo Allah a jere sau haka a rike in Allah ya kai mu muka ji an rike sai ko mu cike guda biyu din sannan sai mu kewayo kuma mu ji jerin ƴaƴan annabi da jikokinsa suma duk mutun ya rike ƴan abubuwa ne ma'lumatu wanda yake ya kamata kowa ya rike su saboda yau da kullun abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka rahmatka muna neman sai daga azabaka ya Allah mu bayi ne daga cikin bayinka ba mu da wani ubangiji sai kai Allah kana da wasu bayin ba mu ba amma mu ba mu da wanda za mu roƙa sai kai mun daga hannayenmu muna tawassali da wannan hadisi na manzo Allah da muka karanta muna tawassali da kaunar da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ka tattara mu a wannan masallacin da izininka da rahmatka da yaddaka muka saurari hadisin manzo Allah ya Allah ka sanya mu a cikin cecen manzo Allah Allah ka sa mu a cikin babban aljanna jannatul firdaus alaa Allah ka sanya mu a cikin babban aljanna jannatul firdaus alaa Allah ka azurta mu da jannatul firdaus alaa ya Allah ka tsare mu ga barin wuta ya Allah ka tsirar da mu ga barin wuta Allah ka kare fuskokin mu ga barin wuta ya ubangiji Allah ka tsare mu daga fitinar kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari duhun kabari kuncin kabari Allah ka kiyaye mu ya Allah kowa a cikin mu nan yana da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka share mana hawayen mu Allah ka dauke mana damuwan mu Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ka zama gatan mu Allah ka kula da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karke fushi da mu Allah ka azurta mu da ikhlasi da gaskiya da amana raba mu da ƙarya da kha'inci da zalunci da shirka ya Allah ka bamu lafiya da kwanciyar hankali Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mata albarka Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar nan ta mu duk wanda suke nufin mu da sharri Allah ka maida sharrin su a kansu Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kare mu da karewarka ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta wa iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu tukunci da aljanna ya rabbu Allah ka shirya su Allah ka dora su a tafarki madaidaici Allah ka ba su istiqama shugabannin mu ya Allah ka riko da hannunsu ya Allah ka azurta su da adalci Allah ka azurta su da adalci Allah ka azurta su da adalci ka sanya musu tsoronka ka ba su ikon yin abin da zai taimaka wa ƙasa da bayi ya Allah muna roƙonka don girman zacinka ƴan mata da zawara da muke da su a kowane gida ba su da aure ya Allah ka ba su mazajin kirki ya Allah ka aurar da su ka ba su mazajin kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajin kirki wanda suke da auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka sanya albarka tsakanin su da mazajin su Allah ka ba su zuriya tayyiba saliha samari da duk wanda yake son yin aure Allah ka hore masa yadda zai yi Allah ka ba shi mata kirki don girman zatinka ya Allah ka amsa addu'o'in mu abinda mu roƙe ka ba ma Allah ka ba mu abinda muka roƙe ka ya Allah kai ne ubangijin gaske Allah ka amsa mana don girman zatinka Allah ka amsa mana don falalarka Allah ka amsa mana don karamcinka اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.